Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Nake kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 3 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To wakili na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta nada kan rikicin Myanmar ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taba lamunta da shi ba. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar kasar Alexei Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3 da rabi. Yan majalisar wakilai da bangaren Democrat da ke jin ragamar yankurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da basunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa.
Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa kotun ƙasa da ƙasa da ke Hague a ƙasar Netherlands
ta samu kamfanin mai na Shell a Nigeria da laifin gurɓata muhalli na manoma a yankin Niger Delta mai arzikin mai.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan kasuwa sun nuna rashin jin daɗin su game da rufe kasuwar Wuse da ke Abuja sanadiyar kin bin ka'idojin kaucewa kamuwa da coronavirus.
Ni wannan rufe kasuwar ya shafi sana'ata, ya kawo min matsala a sana'ata domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Ba wani sanarwa da aka mana, ba a ce mana za a rufe kasuwa ba, ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa.
Sai aka kasance da mu cikin shirin kamar kowace ranar Laraba. Murtala Faruk Sanyinna yana nan tafa da shirin sana baki mai yanka wuya. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wakili na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta nada don bada rahotanni kan rikicin Myanmar, Tom Andrews, ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taba lamunta da shi ba, wanda ke bukatar kasashen duniya su tashi su yi kakkausan suka a kai. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka, Andrews ya ce wannan abu da ya faru a Myanmar tamkar hari ne akan al'ummar kasar kuma san bai dace ba, ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce. A daren Litinin sojojin kasar ta Myanmar suka karbe ragaman mulkin kasar, suka kuma ayyana dokar ta baci na tsawon shekara daya tare da tsare shugaba Aung San Suu Kyi da kuma shugaba Yu Win Mint. Wannan rikici ya samo asali ne bayan kwanaki da aka kwashe ana kai ruwa rana tsakanin sojojin kasar da jam'iyyar NLD mai mulki wacce ta lashe zaben watan Nuwamba da aka yi. Rundunar sojin kasar ta Myanmar ta ki amincewa da sakamakon zaben, inda take zargin cewa an tafka magudi. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar kasar Alexei Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3 da rabi, inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'umma kasar ke yi na tura dan siyasar gidan yari. Bisa la'akari da cewa Navalny ya riga ya kwashe wata 10 karkashin daurin talala a lokacin da aka tsare shi, hakan na nufin zai kwashe shekara 2 da wata 8 kenan a gidan yarin. Ita dai kotun ta samu Navalny da laifin keta dokar hukuncin jefa gyara halinka daga wata shari'a da aka yanke mai a hukuncin shekarar 2014, inda yake sanar da hukumomi inda yake bayan da aka dauke shi rangaranga zuwa Berlin don neman maganin gubar da aka saka masa wacce ta kusan halaka shi. Shi dai Navalny ya sha fadin cewa hukuncin da aka yanke masa a shekarar ta 2014 bisa da kullin siyasa ne, abin da ya kuma kwatanta da yunkurin hana shi yin takarar neman mukami karkashin dokar kasar ta Rasha. Yan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke jin ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzila mutane su yi zanga-zanga a ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Su dai 'yan Democrat a majalisar wakilai suna zargin Trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tanzila magoya bayansa gabanin mamaye ginin majalisar da suka yi, inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben da ya kada Trump. Wannan tarzoma dai ta yi sanadin mutuwar mutum 5 ciki har da ɗan sandan da ke tsaron ginin majalisar, baya ga wasu dimbin mutane da suka ji raunuka daban-daban. Su dai lauyoyin Trump sun yi watsi da wannan zargi, sun kuma dasa alamar tambaya kan wannan shari'a, inda suka ce ba taɓa tuhumar shugaban ƙasar da ya bar ofis ba.
In an jima kaɗan, Muhammadu ya sake dawowa da ƙarin wasu labarai. Kafin nan, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, kotun ƙasa da ƙasa da ke Hague a ƙasar Netherlands ta samu kamfanin mai na Shell da laifin gurbata muhalli a yankin Niger Delta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Lamid Abubakar Sokoto ya hado mana.
A baya-bayan ne dai wata kotu ta samu kamfanin mai na Shell a Nigeria da laifin gurbata muhalli na manoma a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Karar dai da aka shigar kan kamfanin mai na Shell sun hada da gurbata muhalli, ruwa da gonaki a yankin Ogoni da kuma yankin Oruma dake jihar Bayelsa da kuma yankin al'ummomin Ekoto Ada dake jihar Akwa Ibom da na karamar kuma Rogokana da ke jihar Rivers. Yanzu dai ta tabbata kotu ta umurci kamfanin mai na Shell da biya diya ga manoma da abin ya shafa. Haka kuma kotu ta bukaci kamfanin na Shell da ya dauki matakai na kare faruwar haka a nan gaba ta hanyar daina wasu ayyuka da suka shafi gurbata muhalli a yankin mai arzikin mai. Tun dai bayan wannan hukunci na kotu, al'ummomin yankin na Niger Delta musamman manoma da abin ya shafa na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kuma ga abin da suke cewa.
I sincerely thank God because it is no longer like before. This judgment is for all.
Wannan yana cewa ne sunana Edek Bajia, yace wannan hukunci na kotu kan gurbata muhalli abin marhabin ne mu manoma a yankin Ogoni. Muna godiya ga mabuwayi. Bayan shekaru 13 manoma suna kaiwa suna kawowa domin tunanin za a yi musu adalci. Wannan ranar farin ciki ne. A baya muna cikin kila wakala kuma wannan wani darasi ne ga kamfanin mai na Shell musamman na kasashen waje dake aikin hako danyen mai a Nigeria, domin su san cewa idan suna aiki a wuri to dole ne fa su kiyaye muhimmancin muhalli ga jama'a kuma su rika sanin halin da kasa da muhalli suke ciki.
Clean environment and reduction of the spill is what matters.
Shi kuwa wannan yace
very much over the judgment.
Yana cewa ne wannan abin ci gaba ne ga jama'ar yankin na Niger Delta yadda ayyukan kamfanonin mai suka jefa rayuwar jama'a cikin hatsari musamman ma kamfanin mai na Shell. Kuma hakan zai bude wata kofa ga da dama al'ummomin yankin na Niger Delta da kamfanin mai na Shell dake gallazawa jama'a. Bayanai dai sun nuna cewa wasu manoma hudu ne dai suka shigar da wannan kara ta kamfanin mai na Shell da kuma taimakon wata kungiya ta kare muhalli ta kasa da kasa. Bayanai dai sun nuna cewa biyu daga cikin manoman sun riga mu gidan gaskiya. Kamfanin mai na Shell na da damar daukaka kara. Barista Omori E. Imori, wani lawyer ne mai zaman kansa a yankin Niger Delta mai arzikin mai.
Most of the cases we've heard from Nigerian courts are cases that deals with damages and compensation.
Yana cewa ne wannan hukuncin ya nuna cewa in har hukuncin adalci ya gagara a Nigeria a duk fadin kasar, to kana iya tsallakewa inda kake ganin za a yi maka adalci. Domin haka ya yaba da wannan hukuncin na kotu kan kamfanin mai Shell. Haka kuma wannan zai ba 'yan baya dama domin daukar matakai kan zaluncin da ake musu a yankin na Niger Delta mai arzikin mai. Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido Abubakar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Mahmud ya dawo da labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba Donald Trump ya samar kan batun shigar baki kasar, ciki har da batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar Amurka da Mexico. Yayin da yake rattaba hannu, Biden ya ce ba sabuwar doka na kirkira ba, kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne. Makonni biyu da suka gabata cikin sa'o'in farko da ya kwashi a ofis, Biden ya ɗauki matakin dakatar da gina katangar da Trump ya sa a gina, wacce za ta laƙumi $16 billion akan iyakar Amurka. Sannan ya aika da wata buƙata kan shigar baki zuwa majalisar dokoki, inda 'yan majalisar suka jima da gaza cimma matsaya. A gefe guda, 'yan majalisa masu sassaucin ra'ayi da ke son a sassauta matakan karɓar baki a matsayin 'yan ƙasa. A gefe ɗaya kuma, masu ra'ayin mazanjiya da ke ƙoƙarin hana shigar baki ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Shugaban da ke kula da tsare-tsaren shirya gasar wasannin Olympics a Tokyo ya nuna ƙwarin gwiwar cewa za a gudanar da gasar a wannan shekara duk da cewa ana fuskantar annobar coronavirus. A cewar Yoshiri Mori, mutum da ya kamata a mai da hankali a kai shine yadda za a gudanar da wasannin, ba wai a rika cewa ko za a gudanar da shi ba. Tun dai a watan Yulin bara aka tsara za a yi gasar ta Olympics, amma masu shirya ta suka dage ta har zuwa tsawon shekara ɗaya. yanzu a ranar 23 ga watan Yulin bana aka tsara za a fara gasar. To a ɗaya bangaren kuma, yayin da da yawa daga cikin wasannin ƙwallon Amurka an gudanar da su ne ba tare da ƴan kallo ba saboda annobar ta COVID-19. Wasan ƙarshe na Super Bowl wanda aka tsara za a yi a ranar 7 ga watan Fabrairu zai samu halartar ƴan kallo 25,000. Wasan na Super Bowl na wannan shekara shi zai zamanto wanda zai sami mafi karancin masu kallo a wannan babbar gasa. Filin wasan Raymond James da ke Tampa a jihar Florida zai karbi bakuncin kungiyar 'yan wasan Kansas City Chiefs waɗanda za su kara da Bay Buccaneers. Filin da yana ɗaukar 'yan kallo 65,890 wanda za a cike sauran kujerunsa da kwalayen magoya bayan kungiyoyin biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. ‘Yan kasuwa na kokawa kan rufe kasuwar Wuse da ke Abuja sakamakon yadda wasu ‘yan kasuwar suka kin mutunta ka'idojin kare kai daga cutar coronavirus. Daga Abuja, Halima Abdurra'uf ta jiyo mana ta bakin su.
Dan kasuwa Awwal Abubakar ya bayyana irin tasirin da rufe kasuwar ke da shi ga sana'arsa.
Ni wannan rufe kasuwar ya shafi sana'ata, domin Allah ya kawo min matsala a sana'ata, domin kaji da muke sayarwa masu rai ne muke sayarwa. Kuma ranar duniya muna rikan kowa shiga kasuwa, dan mu muna fitowa da asuba ne saboda mu je mu ba su abinci, mu ba su ruwa. Yau mun fito ba wani sanarwa da aka mana, ba a ce mana za a rufe kasuwa ba, ba a ce mana kowa mun fito an rufe kasuwa. Dan haka ma muke zaune nan da inda kika samu nan nan. Mun rasa ya zami. Mun roki al'umma su bar mu ma mu je mu ma ba kajin abinci mu fito sun hana mu. Mu san me za mu yi ba. Mun je mun yi magana wa ciyaman ya ce suna magana da management din, suna magana da su akan za su roke su sai gobe. Amu ko je in kin zo wurin yan kaji ma za ki ga kowa da takunkumin sa. Babu wanda bai sa face mask nashi ba. Maganar hand sanitizer da suke magana da bucket na ruwa ba su gaya mana wannan ba. Mu dai dokar da muka sani sun ce mana kowa ya fito da face mask nashi. In kuma akwai wanda ya ce ya zo ya yi wannan sanarwan to ya zo ya faɗa cewa ya yi. Roko zan yi a wurin su taimake mu saboda asara. Mun yi asara a lokacin wancan lockdown. Akwai wanda sakamakon kun wannan asara yanzu sun rasa shagunan da suke sana'arsu.
A yayin da wasu ke yaba da matakin da gwamnati ta dauka, wasu kuma na kushewa.
Sunana Muhammad Awal Ibrahim. So alhamdulillah, gaskiya dama doka ai tana tasiri ga duk inda aka ce an saba doka. Saboda dama sun yi bayanin cewa ranmun da yake ne cewa kowa in zai shiga kasuwa sai ya fito da face mask a bakinsa. Kuma dukkan shago one after the other kowa ya aje rokicin ruwa da sanitizer. Customers din sun zo su rika amfani da shi su wanke hannu kafin su shiga shago sai abin da za su. So mutanen mu yake dai ba kasafai muka dauki abin da muhimmanci ba domin watsar da dokar da suka sa. To daidaiku mu ne ma muke yawo da face mask dan sun kulle wannan ba laifi bane, punishment ne suka bamu domin mu gane mu gyara. In aka gyara to insha Allah ina ganin za a samu mafita al'amarin. Sakamakon kin ga yanzu akwai masu irin kayan gwara haka da irin kaji with other things wanda ya kamata dole a kula da su, irin kifi haka wanda yana da kyau a je a canza musu ruwa, kaji a samu musu da abinci, a musu shara da wasu abubuwa. To yau daidai ba a samu dama wannan ba.
Wani da ya buƙaci a saka sunan sa ma ya ce kamata gwamnati ta fara rarraba takunkumin fuska kafin ta dauki irin wannan mataki.
Gwamnati tana da abin da za ta wadatar da jama'a ta ba su kun kafin ta dauki matakin cewa bari ta sayi face mask din nan ko guda miliyan 10 ta yi ta raba wa mutanen Najeriya, sannan ta ce duk wanda bai saba ta dau mataki amma rana a saka a fito a tirsasa jama'a. Wannan shine abin da muke cewa zabin talaka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ba karamin kuskure ba, duk da cewa tana da amfani amma abu yana da amfani. Gwamnati ya kamata ta dauki matakin faɗa wa jama'a cewa yanzu yau da aka rufe kasuwar Use din nan, Allah ne kaɗai ya san mutanen da za su shiga cikin kunci da wahala na rashin abincin da za su ci. To coronavirus ba ta kai yunwa ba, don haka wannan abin da ake ya kamata gwamnati ta san cewa al'umma take shugabanta ba kuma mulki ake na soja ba.
Shugaban kwamitin ko ta kwana a aiwatar da dokokin kare kai na birnin Abuja a Tai Karo ya ce an rufe kasuwar Wuse ne biyu bayan umarnin kotun ko ta kwana da ta samu hukumar kasuwar ‘yan kasuwa da laifin keta dokar kare kai. Kuma kasuwannin za su kasance a rufe har sai lauyoyin kwamitin sun koma kotu domin sake nazari, inda ya buƙaci mutane su bi doka.
The seal up of the Wuse market followed a court order following severe contravention and non-compliance to the presidential executive order. So we went round, we actually got some persons who violated the COVID-19 protocol. The suspects were convicted. After convicting the suspect, she also ruled that Wuse market, Mall Plaza and UTC market be sealed until they comply.
Baya ga rufe kasuwannin da kotun ko ta kwanan da ta samu jagorancin Misha shari'a Idayat Akani ta hukunta mutane kimanin 100 da aka kama da laifin keta dokar saka takunkumin fuska a bainar jama'a ta hanyar cin tarar naira 2000 kun wannan su Halima Abdurra'uf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurra'uf wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu kuma sai shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya Najeriya ana ci gaba da cece kuce dangane da yunkurin wasu gwamnonin kudancin kasar na hana Fulani makiyaya zama a jihohin nasu. Jam'iyyun siyasa sun soma dunkulewa a jamhuriyar Niger a yayin da aka soma shirin gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Jama'a assalamu alaikum ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta tun sa'ar da wasu gwamnonin jihohin kudancin Najeriya suka soma yunkurin korar Fulani makiyaya daga jihohin su da kuma hana su shiga kamar yadda suke yi lokaci-lokaci hatta wasu shugabanni a arewacin kasar dake da alaka da Fulani ma sun soma tunani irin wannan kamar gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda a wata ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya bada shawarar kafa doka da za ta hana Fulani daga arewa yawo da ketarawa zuwa kudu domin kiwo da dabbobin su saboda magance tashe-tashen hankula dake da alaka da manoma da makiyaya to sai dai fatu ne da wasu ƴan majalisar dokokin kasar suka bayyana shawarar ta gwamnati Ganduje da cewa ta saba doka duk da yake wasu su suna goyon bayan haka Muhammadu Dodo Oroji wanda dattijo ne a kungiyar Fulani makiyaya ya kuma bayyana yadda suka ji da wannan dambarwa
gaskiya kamar irin gwamnonin da suke cewa Fulani su tashi daga jihohin su wannan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda dan Najeriya duk dan Najeriya ne kuma kowace jiha kasashe ce kasa ta kowa ce ta kowanne dan Najeriya kowanne dan Najeriya na yana so ya tai wata jiha zai je ya tai ya gina gida ya zauna ko yayi kiwo ko yayi noma kowace jiha tana da Fulani da suke zamne dindindim a jasu sannan in ka duba kudancin kasar nan akwai Fulani da sun yi shekara 40 a can a yammacin kasar nan ko kuma kudancin kasar nan to irin wannan Fulani ba ta yadda zaka ga dawo da su a cikin jihohin arewa saboda shanu su zo daga sun saba da girezin kamar abin da ake kiran girezin kamar ciyawa danya kowane lokaci arewacin mu ko akwai lokacin da ciyawar ma ba za ka iya samu ba
to amma suna korafi ne dangane da kalubalen tsaro da ake dangantawa da su Fulani
eh to ai in ka duba ta'addanci a kasar nan ba kabila ɗaya take yin shi ba kabilu da yawa abin da ya kamata duk wanda aka kama ya yi ta'addanci a hukunta shi ni an kama shi amma ba za a dauki mutane a ce ai duka kowa dan ta'adda bane ba wata kabila da take kowa dan ta'adda ne gwamnati ta fi karhin kowa kuma duk abin da kowa yake gwamnati na kallon shi gwamnati ya kamata ta dauki mataki ga kowane wanda zai ta'addanci ita za ta yi maganin shi duk mutum da aka kama da ta'addanci da laihi to a hukunta shi daidai da laihin da yayi
to amma kuma yanzu haka wasu shugabanni a nan arewa ma waɗanda suke da alaka da Fulani su ma kusan suna goyon bayan kafa wata doka wadda za ta hana Fulani gangarawa zuwa waɗannan yankunan na ƙasar nan
gaskiya inda abun ne wanda zai yi to yana da kyau amma matsalar wato Fulani Najeriya ya kamata dai abun inda hakan nan zai yi to yana da kyau saboda a koma kiyon zamani da sauransu to amma duk wannan abubuwa irin ba ɗaya rana za a yi su ba sai an bi a hankali don Fulani nan in kace za ka hana su zuwa ko ina to ina ganin akwai matsaloli da dole sai an ɗauki ƴan shekaru ana gyarawa a gyara in aka kyautata ma waɗanda an nan aka gyara kamar yadda nace za su kaga suna dawowa da kansu ba ma sai an neme su ba saboda duk inda zaka je ai maka walakanci to gara inda gara gidanka inda wanda gidanka ba wanda ya isa ya maka walakanci to amma kamar a tsugudar da su wuri daya zai yi wuya yanzu yadda ke dangula ne Najeriya nan da ke gani suna shanayen da gare su wasu na cewa wai miliyan 20 da ina shanayen da suke gare su ba karamin abin nan gare su ba kuma tsugunar da su a wuri daya zai wuya irin haka nan sai an bi a hankali in aka kama waɗanda annan yanzu wanda ba su tabi aka kyautata musu aka ba su wurare masu fadi aka gyara su aka sa security zai ma lokacin za ga in aka yi haka nan ma za ga ma ta'addanci zai wuya don da mutum ya yi ta'addanci an san daga inda ya hito za a kama shi nan take saboda haka a hankali ba gaba ɗaya ba yanka ce gaba ɗaya din nan to zai akwai wahala ƙwarai da gaske amma kuma in abun da wanda zai yi duk dan arewa muna da bakin ciki akan abubuwan da suke faruwa saboda Fulani yau ko ina ba Fulani ya je sai a ga wato abubuwa ba daɗi.
A ranar Litinin ta wannan makon ne aka sake bude yakin neman zaɓe domin tunkarar zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar wanda za a gudanar a ranar 21 ga watan nan na Fabrairu. Hakan ko ya sa jam'iyyun siyasa so mu dunkulewa domin mara wa ɗan takarar da suka fi aminta da manufofinsa daga cikin 'yan takara biyu da za su fafata a zagayen na biyu na zaben wato tsohon ministan cikin gida Bazoum Mohamed na jam'iyyar PNDS mai mulki da Muhammad Usman na jam'iyyar RDR canji ta 'yan adawa. Jam'iyyar ANDP zaman lafiya na daga cikin jam'iyyun da tuni suka nemi magoya bayansu da su jefa ƙuri'unsu ga ɗan takarar PNDS tarayya Bazoum Mohamed domin ɗorewar mulkin jam'iyyar da ta shafe shekaru goma tana mulkin ƙasar.
Dangance da zaman da muke yi tun da daɗewa muke tare da tarayya a cikin haɗin gwiwa na MLN dangance da yarjejeniya da aka yi aka ɗan zaɓe wanda duk suke cikin MLN sun tabbatar da cewa wanda ya zo da farko za a yi mishi goyon baya a zuwa zaɓe na biyu saboda haka nan ne muna kiran dukkan magoya bayan jam'iyyar ANDP zaman lafiya da su hito da PP su kawo goyon bayan su na sa ƙuri'a a kandidatinmu shine Bazoum Mohamed. Dan Allah kan a huto da PP dan saboda a ba shi damar da zai huto ya lashe wannan zaɓe ba tare da wani tangarda ba.
Shi ma ɗan takarar 'yan jam'iyyar Hamayya Muhammad Usman ya so mu samun goyon bayan wasu jam'iyyu da suka hada da PGP Dubara ta General Salu Jibo baya ga jam'iyyar Model Limana ta Hama Amadu da ta mara masa baya tun a zagayen farko na zaben na ranar 27 ga watan Disamban da ya gabata. Wani kakakin jam'iyyar Bana Ibrahim ya ce akwai haske a tafiyar ta 'yan adawa.
Aiki ne muke yi tukuru domin mutunkari zaɓuɓɓukan nan a cikin halin da ke bamu mu ci nasara kuma har yanzu babu fargaba babu abin da ke ya tada mun hankali tunda mun zagaya mun ga 'yan Nijar abin da ke cikin zuciyarsu mun san ra'ayinsu kuma abu ne da ko a kai bai kawo mun wani fargaba babu fargaba cikin haka ba aikinmu ba ne mu kula da wani wata jam'iyya an ta fito ta yi magana mu 'yan ƙasa muke ma magana kuma insha Allahu za mu zagaya cikin ƙasa mu kai musu magana. Alhaji Muhammad Usman mu tambaye su su fito da PP ranar 21 ga watan Fabrairu su yi zaɓe domin canji ya tabbata a ƙasar da.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Cuba Hirodio Dole ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
zagaye da na sanyin na.
To kunshin mai saurare ya san tsirin mota akan hanyoyinmu na hallaka rayuka fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewa sama da mutane 3,000 ne suke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san cewa miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon hatsarin ababen hawa a duk shekara? A kokarin rage hatsarin ababen hawa, ya sa muryar Amurka ke gabatar da shirin a dawo lafiya domin jan hankalin mahukunta su karfafa dokokin tuki da na hanya.
Dama duk za ka ga duk asirin da aka ba za ka samu yan sanda MTD daga Motor Traffic Division na yan sanda.
To koya batun hatsarin yake a kasashen mu?
A shekarar da ta gabata kadai akalla an rasa rayuka sama da 100 a wannan hanya.
Shin me ke kawo hatsari ne a kasashen namu?
Halayen mutanen mu shine kan gaba wurin jawo accident.
To mun ko tukin danganci ma yana jawo kamar yadda muka faɗa a baya.
A yau muna da direbobi wanda suka tashi daga nan Kano misali zuwa Jos ko ana musu kirari ko Jos ko Lagira.
A wannan shirin a dawo lafiya muna tattaunawa da masu ruwa da tsaki a harkar sufuri a Najeriya da Ghana da Niger da Kabaru da sauran sassan duniya.
Sai ka ga mota mai ɗaukar mutum 5 gaba ɗaya har da driver. Za ka ga yanzu akwai mutum 3 a gaba, akwai mutum 5 a tsakiya, har cikin boot ka samu mutum 4 ko 3.
Hayan daga Suleja zuwa Mina wanda ke mafiya motoci jiya na bi kuma nan kwake bi shi ma hanyar gwamnatin tarayya ne, amma mu a jiha mun dauki ne muna gyaran sa.
Shirin a dawo lafiya na zuwa muku ne a duk ranar Talata a shirin mu na hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 7 agogon Ghana da GMT. A kasance da mu, amma kar a sha'afa. Idan an tashi tafiya, a kula a je lafiya, kuma a dawo lafiya.
Da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe, labarai a takaice.
Wakili na musamman da Majalisar Dinkin Duniya ta nada don ba da rahotanni kan rikicin Myanmar, Tom Andrews, ya ce juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar abu ne da ba za a taɓa lamunta da shi ba, wanda ke buƙatar kasashen duniya su tashi su yi kakkausar suka a kai. Yayin wata hira da ya yi da muryar Amurka, Andrews ya ce wannan abu da ya faru a Myanmar tamkar hari ne akan al'ummar kasar, kuma san bai dace ba. Ya kuma kamata kasashen duniya su mai da martani da karfi amma a hankalce. A da ranar Litinin, sojojin kasar ta Myanmar suka karɓe ragaman mulkin kasar, suka kuma ayyana dokar ta ɓaci na tsawon shekara ɗaya. Wata kotu a Rasha ta yankewa shugaban adawar kasar Alexei Navalny hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 3.5, inda ta yi buris da sukar da kasashen waje da al'ummar kasar ke yi na tura ɗan siyasar gidan yari. Bisa la'akari da cewa Navalny ya riga ya kwashe wata 10 ƙarƙashin ɗaurin talala a lokacin da aka tsare shi, hakan na nufin zai kwashe shekara 2 da wata 8 kenan a gidan yarin. Dan majalisar wakilai na bangaren Democrat da ke jan ragamar yunkurin tsige tsohon shugaban Amurka Donald Trump da lauyoyin da ke kare shi sun gabatar da bahasunsu daban-daban gabanin sauraron karar da za a yi a zauren majalisar dattawa a mako mai zuwa kan zargin tanzura mutane su yi zanga-zanga a gidan majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Su dai 'yan Democrat a majalisar wakilai suna zargin Trump ne da furta wasu kalamai waɗanda suka tanzura magoya bayansa gabanin mamaye gidan majalisar da suka yi, inda suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar da Joe Biden ya samu a zaben da ya kada Trump. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata doka don fara warware tsare-tsaren da tsohon shugaba Donald Trump ya samar kan batun shigar baki kasar, ciki har da batun yunkurin sake haɗa iyalan da aka raba kansu akan iyakar Amurka da Mexico. Yayin da yake rattaba hannu, Biden ya ce ba sabon doka na kirkira ba, kawai ina kawar da tsare-tsaren da basu dace ba ne.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin da zai zo muku da karfe 8 na wannan safiya. Domin sauraron shirye-shiryenmu za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ta gabatar da shirin da kuma Cibahiro Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.